Sashen Hausa na Muryar Amurka ke magana akan mitoci 17:25:60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za su iya kama tace ce kai tsaye ta tushen FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai radio amfani sarauniya fara'a nomad download da kuma niya kuma ana iya sauraron mu akan Alpha Radio dake kuma si na kasar Ghana. Masu su kama mu akan yanar gizo kuwa suna iya samun mu akan voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Asararo assalamu alaikum yanzu din ma Ladan Ibrahim Ayo ne tare da Mahmud Lalo muke farin cikin saki zan ragaman shirin da wannan hantsi kuma bayan labaran duniya za ku ji rahoton inda rahoton da babban bankin duniya tare da hadin gwiwa hukumar gudanar da ayyukan lafiya matakin farko so kaddamar da wani shirin horar da al'umma domin aiwatar da ayyukan jinya a matakin unguwanni haa kuma zamu kawo muku ci gaba da tattaunawa da Aliyu Mustafa Sokoto da Alhaji Sani Gwamna amma wannan karan Alin ya taba mai maganar tsaro ne kana zamu kawo muku maimaitawan shirin ciki da gaskiya na Ibrahim Alfa Ahmed sai dai yau zamu samu dawon kawo muku labarin da suka dauke hankulan jaridun jamhuriyar Kamaru ba amma dai akwai sakonnin da ku masu sauraro kuka aika mana amma duk wannan sai kun cika kullu labaran duniya
to jama'a assalamu alaikum Baitul Malin Amurka ya bayyana sabbin takunkumi akan Koriya ta Arewa a jiya Talata waɗanda suka kaikaici bankunan kasar guda 8 da kuma wasu jami'an bankin gwamnatin kasar su 26. Ma'aikatar Baitul Malin ta faɗa wa sanarwa cewa an dauki wannan mataki ne domin a kasar hanyoyin hada-hadar samun kudaden shiga ga kasar na kasa da kasa waɗanda ke taimaka mata wajen yunkurin mallakar makamai masu linzami. A bayan shugaba Donald Trump ya ce a kintse yake ya dauki zaɓin amfani da soji wajen ladabtar da Koriya ta Arewa yayin da gwamnatinsa ta bayyana sabbin takunkumi a matsayin martani ga ayyukan guje-gujen makamai masu linzami da kasar ke yi. Yayin wani taron manema labarai na haɗin gwiwa da Prime Minister Spain Mariano Rajoy a fadar White House a jiya Talata, Trump ya ce ba za su bari Koriya ta Arewa tana yi wa duniya barazana kan yadda za a rasa ɗimbin rayuka da ba za su misaltu ba. Sabbin takunkumin na zuwa ne a daidai lokacin da wani babban janar ɗin sojin Amurka ya ce Koriya ta Arewa babban barazana ce ga Amurkan lura da yadda ya zama wajibi a fito a tunkari aikace-aikacen da take yi na gina makaman nukiliya.
Bayanan sunan kasar China a cikin jerin sabbin sunayen da Amurka ta fitar na waɗanda aka haramta wa shiga kasar ya jefa China cikin mamaki. A wata sanarwar da ministan sadarwar kasar ta fitar da harshen Faransanci Madeleine Aling. Ta ce gwamnatin ta caji ba ta fahimci dalilin da ya sa aka saka sunanta cikin jerin sunayen kasashen da aka haramtawa shiga Amurkan ba. A ranar Lahadin ta gabata ne gwamnatin shugaba Trump ta fidda sabbin ka'idojin shiga kasar waɗanda aka dora su akan na farko da aka yaginda a watan Maris ɗin da ya gabata waɗanda suka haramtawa wasu kasashe shida masu mafiya rinjayen musulmi shiga Amurkan. Sabbin ka'idojin sun haɗa da kasashen Venezuela da Koriya ta Arewa da kuma caji. Jama'a da dama sun nuna mamakinsu akan saka sunan Chadi cikin jerin sunayen domin kasa ce da ta kasance kawa ga Amurka wajen yaki da ayyukan ta'addanci. Baya ga haka Amurka ta sha jagoranta a tsaye na yaki da ta'addanci a kasar tare da horar da dakarunta waɗanda ake musu kallon babu kamar su a wajen kwarewa a yankin tsakiyar Afirka. Sabbin ka'idojin dai sun nuna cewa kasar ta Chadi ba ta bada bayanan da suka shafi kare lafiyar jama'a da yaki da ta'addanci.
Wata doka da sarkin Saudi Arabia ya fitar ta nuna cewa a karon farko za a fara bari mata suna tuka mota a kasar. Kafofin yaɗa labaran kasar a jiya Talata sun ruwaito sabuwar dokar wacce ta fito daga masarautar wacce kuma ta bada umarnin a riƙa baiwa mata lasisin tuki kamar yadda ake baiwa maza. Jakadan Saudiya da ke nan Washington Yarima Khalid bin Salman wanda ɗa ne ga sarkin ya ce bai wa mata wannan dama ta yin tuki wani babban ci gaba ne ga al'ummar da ta zamanto cikin shiri. Babu dai doka ta musulunci ko ta tuki da ta fito fili ta haramta wa mata yin tuki a baya amma akan hana su lasisin tukin a kuma kama su a duk lokacin da suka yi yunkurin tuka mota. Ita dai kasar ta Saudi wato Saudiya ita ce kasa kadai a duk faɗin duniya da ta haramta wa mata yin tuki. Ƙungiyar kan haƙƙin bil'adama ta Amnesty International wata ce wannan nasara ce ganin cewa yadda matan suka jajirce wajen fafutukar ganin a fara barin su suna yin wannan tuki yayin da shi ma shugaban Amurka Donald Trump ya yaba wa hukumomin Saudiya kan ɗaukan wannan mataki. Kamfanin dillancin labaran ƙasar na SPA ya rawaito cewa wannan umarni zai fara aiki ne a watan Yuni shekara mai zuwa.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Wasu mabiya addinin Buddha a ƙasar Sri Lanka sun farma wata mafaka da ke dauke da yan kabilar Rohingya da ke gudun hijira inda suka tilastawa hukumomin Majalisar Dinkin Duniya kan cewa sai sun sauya musu wurin zama a cewar jami'an. An tsinci yan gudun hijira ta na Rohingya su 31 suna garantuwi akan ruwa a wani kwalkwale a gefen gabar teku yayin da suke gujewa rikicin kasar su a Myanmar ta Myanmar. An kuma ajiye su ne a wata cibiyar tsare mutane a Colombo babban birnin kasar ta Sri Lanka. Na'urar daukar hoton bidiyo ta dauki hoton daya daga cikin mabiya addinin na Buddha waɗanda suka fasa mafakar da Majalisar Dinkin Duniya ta samar. Yana cewa waɗannan yan ta'addan Rohingya ne da suka kashe yan uwanmu a Myanmar. Jihar Rakhine da ke Myanmar wacce ta kasance gida ga musulman Rohingya ta zamanto tungan fadan addini wacce mafiya yawan al'ummarta mabiya addinin Buddha ne na Myanmar. A farkon jiya Talata, kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta zargi dakarun Myanmar da aikata laifukan da kare take haƙƙin bil'adama yayin da ɗaruruwan musulmai 'yan ƙabilar Rohingya ke tserewa rikicin na jihar Rakhine. Labaran duniya ke nauka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Mun fara da rahoton da shirin da babban bankin duniya da haɗin gwiwar hukumar lafiya matakin farko suka samar a jihar Bauchi domin inganta kiwon lafiya. Ga Abdulwahab Muhammad da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Shirin samar da ayyukan lafiya ya haɗa da ba da kuɗaɗe wa shugabannin unguwanni da aka zaba domin gudanar da shirin. Hajiya Jamila Hamanga ita ce jami'a mai kula da aiwatar da shirin ta yi ƙarin haske a tattaunawar.
Muna training health facilities ne. Muna da project wanda ake kira yadda ake sarrafa kuɗaɗe daga tushe don inganta ayyukan lafiya a matakin farko.
To wannan ayyukan lafiya sun kunshi meye da meye?
Wannan shiri akwai sa hannun gwamnatin tarayya da jihohi da babban bankin duniya. Sannan hukumar kula da lafiya a matakin farko shine yake overseeing.
Yake duba.
Implementation
din
yadda za a gudanar da wannan aiki. Wannan project din za a ba da kuɗi ne, za a ba health facilities din kuɗi. So in an ba su kuɗi, su sun san me suke so a cikin asibitocinsu. Magani ne, gado ne, gyaran asibiti ne, su dai suka fi sani abin da suke so. Ba kamar wasu project din da za su kawo magunguna da sauransu ba.
To ya za ku yi ku tabbatar da kuɗin da kuka ba su sun yi amfani da shi?
Akwai management tools wanda quarterly ana verify.
Kowane watanni uku?
Za a zo a duba ayyukan da suka yi, sai a yi rating insu, haka za su samu payment insu.
Kuma jami'an da aka zaba don tafiyar da shirin a unguwanninsu sun bayyana shirin da cewa zai inganta matsayin ayyukan lafiya a matakin unguwanni.
Sunana Aishatu Umar daga Asibitin Family Support da yake State Locus Gombe. Wannan taro da muka zo na bita akan mallakarwa da asibitoci wa al'ummansu domin kula da su.
Gashi wannan tsari akwai sa hannun bankin duniya inda yake za a dinga ba ku kuɗi don ku gudanar da wannan aiki. Ta yaya ne za ku sarrafa kuɗin da yake za a ba ku?
Kuɗin da za a ba mu nan za a sarrafa shi ne ba daga mutum ɗaya ba. Domin a samu kowa ya yi aikinsa yadda ya dace, sarrafa shi ya rataya haƙƙin wajen mutane kamar guda huɗu. Da farko akwai ta gwamnatin jiha, akwai gwamnatin ƙaramar hukuma a ciki, akwai mutanen anguwa, akwai su ma'aikatan asibiti. Amma sha'anin kuɗi, kula da shi yana hannun mutanen anguwa da mutanen asibiti.
Sunana Mary Ever, muna aiki ne a Musaba Medical Center. Abin da na fahimta dai game da wannan aiki, yanda ko kuma wannan hukuma da ta zo mana da shi, tana so ne kowace asibiti ta samu isasshen abubuwa yanda za a dinga biya mu al'umma bukatar su in suka zo asibiti ka kosa asibitocin kuma zaka samu ga abin da ya kamata ayi amma bamu da isasshen wasu abubuwan kayan aiki so wannan hukuma ta zo domin ta taimaka irin waɗannan matsaloli da ake samu a asibitoci.
Sunana Umar Ibrahim, ni ne chairman na WC na Bolari West. Wannan taro da ake yi na harkar lafiya taro ne waɗanda al'umma na community aka yi domin su wajen harkokin lafiya irin rigakafi da sauran harka na aifuwa, abinda dai duk ya shafi lafiya wanda ya taba dukkan al'ummu na anguwa. To wannan taro har ga Allah al'umma za su amfana, abu ne wanda za a yi shi a tsawon lokaci wanda al'umma za su amfana da shi.
Muhammad daga Amurka, daga Bauchi a Nigeria.
Ya ubangiji sarkin baiwa roƙon dani nake kullun sai ka ba mu lahiya sarki Allah.
To a gaida Abdulwahab kuma kafin mu ci gaba a ci gaba da shakatawa da wannan faifan. Gode Babangida Gwani mai jauje Kwantagora. A cikin shirinmu na safe mun kawo muku tattaunawa da Aliyu Mustafa Sokotai da kakakin jami'ar APC na jihar Zamfara Alhaji Sani Gwamna wanda ya kawo mana ziyara a nan sashen Hausa. Wannan karan Aliyu ya yi masa magana tsaro ne, amma kafin nan sai da ya fara yi masa batun inda aka kwana, batun malaman makaranta da aka gane basu takardar shaidan koyarwa. Shine sai ya ce,
kamar yadda ka sani can baya akwai kwamitin da madaraja gwamnati ta taba kafawa dangane da malaman ma'aikatan primary school wanda yake a cikin ma'aikata kusan 14 ko 15 kusan 7,000 ko 8,000 dubu cancanci su karanta ba, wasu makarantu ne ma babu su kuma ana an sa albashi, amma saboda tausayi na madaraja gwamnati yasa anka kafa wani wuri wanda za a ringa koyar da su ainihin wa'anga da ba su cancanci su koyar ba, dan yana ganin idan ya ce wajen mutum 7,000 a ce an kore su, kaga ba a yi musu adalci ba kuma ba a taimaka ma jiha ba. Shi yasa aka samu wannan ma'aikata don a koyar da su su yadda za su iya koyar da al'umma. So duk ire-iren wa'annan matsalolin akwai su.
To mai magana wata sabon al'amari da na ga yana faruwa, satar mutane akan titunan da suka ba ma Zamfara kaɗai ba, Arewa ma za a ce suka duna su hanyar ya zanci hanyar Sokoto zuwa Zamfara zuwa Gusoma, ana samun irin wannan matsaloli ɗin. Me kuke game da shi?
To kamar yadda ka sani shi wannan kwamiti wanda shi mai girma mataimakin gwamna yake shugabanci wanda yake nima ina cikin, muna nan mun ɗauki matakai tare da su jami'an tsaro na ganin dama wannan bangare ba su cikin mutanen da mun ka zauna da su muka yi sasanci da su. To amma
wayan kace wannan mutane, wannan mutane
kamar wannan bangare da kace
masu kama mutane
kamar dai wannan
kuke daga nan hanyoyin
daga wannan yanki daga yankin mafara abin da yake halamba buku halamba traitor ba su cikin mutanen da aka fara magana da su. So yanzu mun dauki matakai na ganin cewa mu nemi waɗanda a jagorori waɗannan idan za su zo kamar yadda mun ka samu ƴan uwansu muka zauna da su kuma aka samu nasara, su ma muna nan muna kokarin yadda za mu yi mu zauna da su mu samu nasara da su tare da jami'an tsaro.
Ina aka kwana game da yunkurin sasanta wannan maganganun tsaro na cikin yankunan su dan sada da sauransu, yanzu na abin ya lafa ko da sauran shi?
Alhamdulillahi gaskiya an samu sauki kwarai da gaske bisa ga inda an ka fito, amma dai ka san ita matsala ta tsaro ta zama ta duniya gabaki daya. Duk da haka nan ana dan samun ƴan matsaloli waɗanda yake ba su kai matsalolin da suka faru baya ba, inda zaka ji an zo an kashe mutum yadda 30 ga gari ko 40 ko yadda ma haka nan, wanda yake yanzu kusan tun lokacin da Allah ya sa aka yi wannan sasanci baka samu wani gari wanda an kace an zo an kai hari ba an kashe mutane irin haka nan, kaga an samu sauki.
Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Mu yanzu na agogo ce karfe 3 na tsakar dare da minti 15 ga kuma shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. A wannan mako ma muna kan batun nan ne na wasu ma'aikatan wucin gadi na babban bankin Najeriya su fiye da 500 waɗanda bankin ya sallama bayan da biya su wasu kuɗaɗe na sallamar. Ma'aikatan sun yi ƙorafin cewar waɗannan kuɗaɗe ba su kai abin da ya kamata a biya su ba saboda sun yi aiki fiye da shekara guda a wannan banki. Dokokin bankin a cewar su sun tanadi cewar duk wanda ya yi aiki na wucin gadi fiye da shekara guda tilas a dauke shi a zaman cikakken ma'aikaci. A makon da ya shige kakakin waɗannan ma'aikata su fiye da 500 wato Bulus Daniel ya fara mana bayanin irin abubuwan da suka fuskanta da kuma irin koke-koken da suka kai da kuma wuraren da suka kai koke-koken nan. Yau zai ci gaba da bamu wannan bayani.
Daga wajen shikenan sai muka jawo su zuwa National Assembly. Mun rubuta ma National Assembly sai suka kira mu. Da suka kira mu su ma sun kawo CBN akan cewa su zo a National Assembly. Dukan su sun zo. Shine National Assembly sun gaya musu kudin da da muka karba na fari 2009 ne, October 2009. While National Assembly 2014. So National Assembly sun tambaye su ina schedule na kudin da aka biya. Kaga inda ka san akan cewa an yi wuruwuru kenan. An yi wuruwuru sosai a wajen kenan. Ba za su iya fit the schedule wanda suka yi amfani suka biya mu kudin nan ba. National Assembly sun ce musu, to in ba kun yadda akan cewa kun biya su hakkin su me yasa za ku sake kara musu wani abu? Yaya za ka zo ka rike mutum shekara 20, shekara 5, shekara 10, daga baya ya zo su fa sai ka ce masa ya tafi ya je ina? Na maganan da National Assembly ta gaya musu mu je ina? Inda su ne aka ma yayansu haka su za su ji dadi ba su iya su yi magana ba daga farko har karshe lefin da yana kansu ba su iya su yi magana ba so daga bayan Nigeria State National Assembly ta zo ta rubuta ma gwamnati akan cewa su dawo da kowa su biya ma kowa hakinsa ko kuwa su dawo da mu a Central Bank as a full stop so gogormayan nan da muke yin shi mun ce dole tunda yake wannan lokacin change ne inda gwamnatin nan ta ce lokacin change ne wannan dole wannan abubuwa su sake so kuma wannan yakin da muke yi muka ce ba za mu taba denawa ba za mu taba janyawa ba dole sai sun biya mu kowa hakinsa da ce dai akwai yaran gwamnati ko yaran senators a wajen da yanzu wannan maganar nan da nake gaya maka din nan da komai ya kare tuntuni
ato ba ma kun ji majalisa ma majalisar ta ce dawo da ku ba shin wani committee kuka samu ne ma
committee na banki wannan committee na public hearing ne sune da suka invite din mu shine the house ne shine the whole house ta zo ta fasin wannan resolution din
kuma duk da haka bankin ba su dawo da ku ba
duk da haka ba su dawo da mu ba so mun dawo kuma mun sake komawa wajen Attorney General of the Federation Minister of Justice shi ma ya rubuta musu su je su doki mataki akai su sake rubuta mashi su ga mashi abinda suka yi akai
zamanin waye ne yake Attorney General
wannan Mr. Malami Abubakar
oh kwanan nan
na kwanan nan wannan shekarar nan cikin wannan January shine ma ya tura musu letter daga baya kuma National Human Rights ta sake tura musu to wannan bankin da tana haka wannan CBN da ta ce CBN shine babban banki na Nigeria da tana haka yaya commercial banks Zenith Bank UBS suna so su su wani legacy ne ko wani abin nan ne wani mataki ne su commercial banks suna so su ta dauka da ma'aikatan su ai ta zalunta mutane kenan
bunus ba mu labari waɗannan mutane 500 din yanzu yaya a ina suke da zama wace irin rayuwa kuma suke
mutane 500 inda na faɗa akan cewa ni ne shugaban su wayansu suna Lagos wayansu suna Abuja wayansu suna Sokoto Maiduguri Enugu Sokoto Bauchi Kaduna Jos Duka Federation din shine kowa mutane akwai wanda sun mutu akwai wanda kuma sun sufa ba za su iya kamar akwai wanda sofi sojoji wanda sun yi service sun retire a gidan soja sun dawo kuma sun service CBN kuma shekara 10 kuma wayannan zaka samu shekarun su ya kai wajen shekara 80
to kamar wanda suke raye in ma wani abu ya faru a iya neman su amma waɗanda suka rasu kuna nufin kuna kai kai kamar kuna magana da magadan su kenan
ai wanda sun rasu suna da yara in ba su da yara suna da mata wanda suka rasu so yaran su za su zo su karba za su karbi hakkin su hakkin baban su ne dole kuma su karba
ba mu labari shi dai yanzu babban banki na kusan zance a ganin sa kamar a yadda hirar nan ta nuna kamar sun gama da ku duka hanyoyi kun bi ba saurara ba amma ga wannan takarda ai da kuka ce daga ma'aikatar shari'a kun ba da ya kamata da kun ba da wani lokaci ko me zai faru ai
ai mun ba su lokaci in ka dubi wannan takardar da majalisa suka bayar tun 2014 kuma an ka dubi wannan na Minister of Justice in nan January in ka dubi kuma na National Human Rights watan uku ne a wannan shekara da a ce wannan majalisa sun ba da doka akan cewa a sallami mutane wallahi dan na tabbatar maka akan cewa wata daya yayi yawa zaka ga civilian ta drop in ta sallami mutane a aiki amma don abinda nake ga maka abinda yasa har yanzu ba su doki mataki a kai ba don saboda ba kannen su a ciki da a ce akwai kannen su ko yan uwansu
sallama dazu kike fada ko dawo da su
har wannan da nake ga maka da a ce akwai yan uwan gwamna ko deputy governor suna ciki mu akwai wayansu yan uwan wayansu gwamnoni wanda yanzu ne aka ba su appointment da a ce suna da yan uwa ciki da su ne suna kai akan cewa ai gwamna ya kamata mu dauki mataki akai amma don saboda tunda yake bayan uwa su a ciki so shi yasa suna manan wannan wulakanci suna so ko je su kashe mu ne
yo bulus kai yanzu kana ganin kanka a matsayin don saboda kana daukar kanka a matsayin talaka ne kenan shi yasa wannan abin yake samun ka
ai dan da dace daga gwamna nake yanzu gwamna yana bani note ina kai masu biyan gwamna ko director ya mara so za su bani appointment a cikin gaggauce ko ana dauka ko ba dauka
bulus da son samu ne ya kamata ya zama kun rungumi wasu sana'o'i kafin koma menene zai faru ina kamar kuskure kuke kawai ku zauna kuna ta jiran gawan shanu
ba wai kuskure bane hakimu ne dole kuma mu portion din hakimu dole sai an yi gaskiya akai gaskiya ne muke portion akan cewa dole sai an zaluncin da aka mana dole sai an biya hakimu
tinomin gwamnoni nawa ma zaka yi tunawa waɗanda kuka yi aiki da su a nan babban banki
mun yi wanda da ya sallame mu aiki shine Soludo mun yi aiki da Sunusi ne mu Sunusi ne da Joseph Sunusi
ko Joseph Sunusi Sanusi na tana akwai Sunusi guda biyu akai
wallahi malam da nake tabbatar maka
nan martaba yanzu sarkin Kano Muhammadu Sunusi
da nake tabbatar maka nan sohofi a cikin mu lokacin Sunusi Joseph Sunusi ya ce wayancan sohofin nan su kawo yaran su za dauke su a aiki shikenan sai a sallame su da 1.5 a lokacin shekara gwane shekara 10 da suka shige a lokacin kuma ba wai za a sallame su kawai ba fa za a dibi yaran su a ciki a lokacin kenan wane shekara 13 da suka wuce kenan barantaya a ce yanzu ka zo ka sallami mutum baka dauki yaran shi ba kuma baka bashi hakkin shi ba a lokacin Joseph Sunusi kenan wannan gwamna din nan da nake fada wannan na sabon gwamna din duk wayannan su justice minister of justice majalisa da national human rights a nashi lokacin ne shine aka rubuta mashi duk wayannan letter kuma ba matakin da ya dauka kai
karshe me kuke so ku ga kuka fi so ayi kuna kira da dawo za ku yin aikin an dawo da hukumar fi so dai wasun ku sake dubawa a ba su wata sallama mai kyau saboda su ci gaba da rayuwarsu
abinda muke so babban banki CBN ta dauka shine wanda suna sun kai lokaci sun kai pension a sa su a pension a biya ma kowa hakinsa wanda kuma sun ga yana suna da karfi da za a dawo da su kuma backdating a ba ma kowa a ba su tagardu permanent appointment din su
kamar kai kana da karfi bulu
yana da karfi zan iya yin aiki in sun dawo da ni zan yi
Bulu sai zama tuntubi waɗanda musamman ma gungiyar Kwadago don mu ji yaya take ciki kan wannan lamari na ku in Allah ya yarda.
To mun gode sosai. Mun gode sosai. Ga tagaddun komai dai mun hada da wanda dai aka dauke su wanda da suna da ƴan uwa a ciki ga su duk anan da kuma wayannan colleagues ina wanda nace ina tsaye a madadin mutanen 500 duk sunayen su yana ciki da kuma wayansu appointment da kuma letter na majalisa da nasu Nigeria Labour da kuma Minister of Justice da kuma nasu National Human Right da kuma Labour Act duka duka invitation komai ga letters din duka duka duk documents din ga su anan dai na kawo su.
Mr. Bulus Daniel kenan kakakin ma'aikatan wucin gadi su fiye da 500 waɗanda babban bankin Najeriya ya sallama daga bakin aiki. A shirinmu na gaba za mu nemi jin ta bakin kungiyar kwadago ta Najeriya game da wannan korafi da suka yi ganin cewar sun ce har da kungiyar kwadagon ta Najeriya cikin waɗanda suka kai makuka kuma suna ganin kamar cewa wannan kungiyar ta haince su. A kasance lafiya.
To yanzu mun zo ga ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aika muna.
Assalamu alaikum jama'a Hausa. Da magana Malam Ibrahim Barfi ke na Odugo a nan ƙarshen hukumar gamawa tare da wakilin Najeriya da ke gidanku. Kuma ina son bada shawara game da Donald Trump shugaban Amurka. Idan Allah dan Annabi zai nake amatan mutane. Shi shugaba ba gamatan mutane ce ba. Iya so zai hada kan ganin kayuwan mutane zai hada. A matsayinsa na babba. Idan Allah dan Annabi da ke wannan shawara tawa, zai kasance kowa nasa ne.
Magana Hamidu Kalallabo, daga nan Kalallabo, jihar da Jamhuriyar Nijar. Ina ma fata alkhairi dukkan musulmin duniya gaba daya. Kuma ina musu barka da cikowa ta bar shekara. Shekara ta musulunci, shekara ta Muhammadiyya. 1439 da Allah ya ba mu lafiya zaman lafiya cikin wannan shekara.
Assalamu alaikum. Sashen Hausa na wurin Amurka mai magana Audu Turo daga Damaturu a jihar Oyo. Ra'ayina na yau akan shugaban majalisar Najeriya da kuma Saraki dangane da maganar sa da yake cewa gwamnatin Najeriya ba ta kyauta ba wajen ayyana kungiyar IPOP a matsayin ƴan ta'adda. To abin da mutanen Najeriya suke so su gane a nan wannan menene nufin sa, yana goyon bayan su ne ya fito ya gaya mutane gaskiya.
Assalamu alaikum wurin Amurka. Ni ne Ibrahim Umar Rijau Jan Neja Najeriya. Allah wurin Amurka ina so ku miƙa kukana ga gwamnatinmu na jihar Neja Abubakar Sani Bello ya taimaka a gyara mu na hanyar Kuntagora zuwa Rijau.
Assalamu alaikum sashen Hausa na Murya Amerika. Mai magana sunana Salisu Kalalu daga Ilili jihar Sokoto a tarayyar Najeriya. Ina taya yan wani al'umman musulman Najeriya murna da al'umman musulman duniya murna shigowar sabon shekarar musulunci shekarar 1439. Allah ka ba mu alherin da ake ciki.
Madalla yanzu mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan kara ta kaice.
Ma'aikatar Baitul Malin Amurka ta bayyana sabbin takunkumi kan kure ta Arewa a jiya Talata waɗanda suka kai kaici bankunan ƙasar guda 8 da kuma wasu jami'an bankin gwamnatin ƙasar su 26. Ma'aikatar ta faɗa a wasarwa cewa an ɗauki wannan mataki ne domin a kasar hanyoyin hadarar samun kuɗaɗen shiga ga ƙasar na ƙasa da ƙasa waɗanda ke taimaka mata wajen yunƙurin mallakar makamai masu linzami. A baya shugaban Amurka Donald Trump ya ce a kintse yake ya ɗauki zaɓin amfani da soji wajen ludabtar da Koriya ta Arewa yayin da gwamnatinsa ta bayyana sabbin takunkumi a matsayin martani ga ayyukan gwaje-gwajen makamai masu linzami da ƙasar ke yi. Bayyanar sunan ƙasar Chadi a cikin jerin sabbin sunayen da Amurka ta fitar na waɗanda aka haramta wa shiga ƙasar ya jefa Chadin cikin mamaki. A wasarwa da ministar sadarwar ƙasar ta fitar da harshen Faransanci Madeleine Alnick ta ce gwamnatin ta Chadi ba ta fahimci dalilin da yasa aka saka sunanta a jerin sunayen ƙasashen da aka haramta wa shiga Amurka ba. A ranar da ta gabata gwamnatin shugaba Trump ta fitar da sabbin ƙa'idojin shiga ƙasar waɗanda aka ɗora su a kan na farko da aka gindaya a watan Maris ɗin da ya gabata.
To madalla a nan kuma kawo ƙarshen shirin gaba ɗayan sa sai an jima da lasar ku ji wasu abokan aikin mu da wani sabon shirin ciki ko har da shirin nan na himma ba ta garago wanda nake shiryawa kuma na gabatar yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa musamman Mahmud Lalo da ya taya na gabatarwa sai Solomon Abu wanda ya bada umarni da injiniyan mu Patrick Day ni Ladan Ibrahim Aiwa ke cewa sai an jima ku.